أصحاب الله شهيدا، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 26 غوتن ربيع الثاني hijira ta babba dan babba farin jakada annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 21 ga watan 11 shekara 2022 a wannan masallaci na Abu Ubaida da ke nan bypass masallacin da ya fi shahara da masallacin Malam Khamis al-Misri inda muke gabatar da karatu cikin littafin Ash-Shi'a al-Ithni Ashariya wa Tahriful Qur'an wanda suke da littafi a hannunsu a wannan shine majalisi na 8 ina ganin insha Allah in ban manta ba a 8 ne wannan shine majalisi na 8 a cikin wannan wato shi littafi na Ash-Shi'a Ithni Ashariya wa Tahriful Qur'an don haka kamar yadda muka yi wancan satin kafin mu shiga cikin bayanai ba za mu rasa sakuna muhimmai ba da ya kamata a ce mun isar da su la'akari da hali da yankin mu yake ciki da kuma wato ita kanta ƙasar tamu take ainihin wato ciki na yi magana a wancan satin kuma zan ci gaba da yin magana daga nan har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai ɗauki layukanmu. Na faɗa nake cewa ba aikin malanta ba ne kaɗai ka buɗe littafi ka karantar da mutane abinda ya shafi jawanibu na rayuwar mutane ba ka da alaƙa da shi. Haƙƙi ne ga waɗanda suka ɗauki nauyi na karantarwa suka ratiya wa wuyansu har ake ce musu magadan annabawa, ko su sani na cikin aikin da annabawa suka yi kula da masalihu na mutane bayan ƙoƙarin haɗa alaƙarsu da Allah ke yi kyau. Shi yasa wani lokaci ko zaluntar mutane ake yi za ka ga wanda suke fara tashi su nuna cewa abinda aka yi na zalunci a cikin mutane ba daidai ba ne su ne annabawan Allah subhanahu wa ta'ala su suke fara yin wannan. Abu na farko cikin ababen da nake so in faɗa suna da yawa a yau amma zan takaita wasu kuma zan bari ma sai gobe a masallacin ɗan fodiyo da muke karatun Asalibul Mujrimina fi tasaddi li da'awatil mursalina wa aqibati zalika, wato usulubin mutane mujrimai da yadda suke fito na fito da da'awar annabawa da kuma ƙarshen yadda hakan za ta kaya. Abu na farko a cikin satin nan kowa yana sane da maganar da ta ɓulla na maganar yadda bankin raya ƙasa ya raba tattalin arzikin ƙasar nan ta yadda aka ce an raba kuɗi kusan rabin tiriliyan da aka tashi a rabin tiriliyan ɗin nan su ya ka ɗauki kashi 11 cikin 100 na kuɗin nan aka ba arewacin Najeriya jihohi guda 19, aka ɗauki jihar Legas ita kaɗai aka ba ta kaso 47. Idan ka haɗa da wato Sauwe yankin Yarbawa gabaki ɗaya su kaɗai a wannan kuɗin kusan rabin tiriliyar an ba su kaso 57, ma'ana cikin wannan kuɗin an ba su biliyan 274 a daidai lokacin da duk arewacin Najeriya jihohi guda 19 abinda aka ba su biliyan 53. Wannan shi ne irin yadda ake yi. Idan ka taho wato abinda ya shafi Sausa wancan bangaren an ba su kaso 17 cikin kudin nan yayin da Saudi aka ba su kaso 11 sannan North Central aka ba su kaso 11 su ma sannan North aka ba su kaso 5 North ya hada wani jihohi kenan Barno da wata jaha Adamawa da Yola Yobe ko an ci fadan araya kasa a farfado da yankunan da suke da matsala jahar da ke fama da Boko Haram da matsaloli na tsaro sai aka dauki kaso 5 cikin 100 na kudin nan jahar da ba ta da matsala aka dauki kaso 47 ita kadai aka bata wannan shine abin da ake ciki North East ya hada wata jaha da wata jaha a North East to shine aka dauki biliyan 4 North West aka ba su biliyan 24 ma'ana wannan shine abin da aka yi so wanda ya fara fito da wannan maganar ba a santa ba shine Sanata Ali Indimi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya tsare shi ya kuma tsare masa imaninsa da mutuncinsa bayan wannan na saurari fiyar da aka yi da Sanata Obasanjo a PDP a BBC firar da aka yi da shi cikin maganganun da shi Sanata Obasanjo ya yi kokarin wato ba yadda za a yi kai jamkun maganganun lokacin da shi Sanata Ali Indimi ya fito da maganganun nan ya nuna wa duniya lalle akwai zalunci ba yadda za ka yi ka zo kai bayani ka nuna cewa kamar laifin na mutanenmu ne saboda yan can suna da account da yawa mu kuma nan ba account da yawa idan can ana bude account da yawa dala jihar Lagos ita ce jihar da tafi kowace jiha bude account a Najeriya da ta cancanci a dauki kaso 47 cikin wannan kudin a bata ita ce so ba magana bace ta maganan wai bude account maganan abin da ya shafi wato wannan magana na farko magana ne cewa ai ciyaman na bankin nan dan arewa ne mu je dan arewa ne amma tambaye da muke waye kawo shi aka bashi makam ko kuwa kamar yadda ai maganan tsayar da shi wannan mai tabaran awwalawo din dan Allah bukatar al'umman mu ce ko bukatar gwamnonin mu ne me yasa suka tsaya ai suna ganin lokaci yayi an yayi musu biki a baya kamata salama mai don haka ba su dibi maslahar al'umma su ba su tattauna da al'umma su ba al'umma su ba ce take goyen bayan a tsayar da shi bukatar su suka duba wajen me wajen tsayar da shi so ita harkar Najeriya ya danganta maganan cewa ciyaman din nan na bankin nan daga arewa yake ba ma musu daga arewa yake amma tambayar da muke ta wata hanya ya zo waye kawo shi to da ka wanda ya kawo shi ta hanyar da ya zo interest ɗinsa zai kare wannan ita ce maganan gaskiya sannan bayan wato wannan maganar da yake magana cewa a mutanenmu ba su bude account na banki ba kusan ka iya cewa ya ce yan kudanci kaso kaza sun bude account yan arewaci kaso kaza ba su bude account ba mu ji maganar cewa ban mallaki bankuna ba su suka mallaki bankuna yanzu ku duba kwanan nan ai kun san a nan mukurin na fara maganar Polaris Bank wannan Polaris Bank din fa manya daga cikin mutanen wancan bangaren lokacin da suka fahimci wanda zai siye shi daga nan bangaren da suka shugaban kasa ne bai sa hannu aka siyan mai amma tsarin da suka dauka shine bar su kashe bankin kafin lokacin da za a masa handing over ko da za a mika mai sai dai a mika mai kangon banza an kashe bankin sai da muka zo nan muka yi bayani na tashi na tafi har bankin na je na ƙaryata na ce wannan maganan ƙarya ne amma wallahi saboda bakin ciki kai to ta yaya waɗannan mutanen da yake shine haka kai tunanin wai har ma za su iya bari wai ku mallaki banki to ku lissafa ku gani abin kunan da ake da shi a Najeriya da yawan su nawa ne mallakin mutanen mu a ciki nawa ne maganar da aka ce ta fata sanu zangon daura ya fara sha ba yadda za a yi ya ce a Lagos yi makaranta ya ce wallahi in dai mutumin da ba nan yankin ba ya ce maka yana son kai ke kowa ya yi makaryaci ne in ka ga yara buka to bukatar ta ce daidai lokacin da yake bukatar amfani da kai in ya gama ya ajiye ka babu wata magana bayan wannan wannan ita ce magana ta gaskiya to maganan a mallaki banki ai bata ma taso ba saboda kuna kallon hasada da ganin kashi wannan bankin kadai da suke ganin mu bayan fa da muka gama fa suka fahimci wannan tsarin an ruguza shi wallahi in kaga yadda suke turo sakuna to shikenan yanzu gashi nan an bari Hausa Fulani sun mallaki wannan bankin kaza 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 surutun fa da suka yi sai kenan fa saboda haka maganar da yake fada sai maganar cewa mutanen mu ba su bude account ba a banki maganar cewa mutanen mu ba su bude account ba a banki wannan sai ya zama dalili mukaddara ma cewa haka ne kaso 40 ne a cikin mutanen arewa suka bude banki kaso kaza a can me yasa da aka tashi ba a bada wannan ko kasan na mutanen mu da suka bude account ba a nan sai aka tashi sai aka dauki kaso 11 cikin 100 sai aka dauki kaso 47 cikin 100 aka mika wa jaha daya ko zai dauki renin hankali ne a ce ita wannan jahar ita kadai ta bude account na banki da adadin da ya kai wannan mu kuma mutanen mu gaba daya arewacin Najeriya in an hada abinda suke da shi na bude account a banki bai wuce kaso 11 ba cikin 100 ba zai taba yiwa ba sannan muna kira ga shugabannin mu wallahi dole su san ciwon kansu su dawo su gina yankin su amma ina rantsa maka da Allah wannan munafincin da ake tafiya a ciki wallahi komai daren dadewa Najeriya sai an raba ya danganta in kun dawo kun gina yankin ku da al'umma ku in kasar ta dare amma wannan zaman munafincin da ake yi ƙarya ne ba yadda za a yi al'amura su ci gaba da tafiya haka abin misali da za ku gani ka tambayi duk dattijan da yake da mata guda hudu shine babansu yake da ƴaƴa mabambanta sai ya gina gidan ba akan asasi na adalci ba ƴan nan ɗakin suna kallo ana fifita ƴan nan ɗakin ka tambaye shi zai faɗa maka matsalolin da yake fama da shi a gidan saboda an gina ginin ba akan asasi nawa ba na adalci ba zai faɗa maka matsalolin da yake fuskanta a ciki saboda haka wannan maganar da yi magana ce da ya kamata mu maganar da mu muke yi daban shi kuma maganar da yake yi daban maganar cewa mutanen mu ba su bude banki ba maganar ba su yi kaza ba ai wannan ba shi bane farko abu nawa ne ba za su kirgubu wanda zai faru tsakanin nan bangaren da can bangaren sai a ɗauki can bangaren su ne mutane nan ba mutane ba ne nan bangaren su ne yan haya can bangaren su ne masu gida abu ne wanda yake sananne kuma duk wanda yake da tunanin yana iya zama da mu tattauna da shi ta fuskar dalili ya faɗa mu faɗa wallahi muna da abin da za mu faɗa mutum kowa ya shi kuma duk girmansa wannan ita ce magana ta gaskiya sannan yanzu magana ta gaba bayan wannan cikin kwanakin nan shugaban ƙasa zai buɗe wajen ƙaddamar da hukumar fetur a Bauchi a tsari kun sani cewa galibi in an ce maka an fara aiki a nan yankin billahi allazi la ilaha illa hu in kuka yi sakaci wanda duk yazo wanda ba dan nan yankin ba wallahi ba zai karasa aikin ba sai dai fasha ne ga gani ga maganan janyo teku da Umar Musa ya tafi ya tsaya ko bai tsaya ba ya rage wa mutanen mu to da ka abinda kuke ganin an fara ko ku zaɓi naku a ƙarasa aikin ko abinda kuke ganin an fara ku ɗauko wani ya zo ya ruguza shi wannan ya rage wa mutane wannan matsalar su abubuwan da zan faɗa suna da yawa gaskiya akan abin da ya shafi wannan. Sai magana ta ƙarshe, wasu bayanan zan basu maganganun da na faɗa a farko-farko. Ni ina daga cikin waɗanda farko-farko da aka ɗauko maganan Muslim-Muslim cikin, na ce ƙarya ne, ba maganan addini ba ce, magana ce ta buƙatar wasu. Wannan muna faɗa, mu kuma yanzu da muka ce maka cewa muka yi, ka duba yankin nan da kuma al'ummar yankin nan. Da aka ban ce maka addini ba ne, ballanta na ka ce in an gama yaƙi za a zo a ci ganima. Ni ban faɗa maka haka ba. Ballanta na ka ce an sa rigar addini an yaudare ka. Ni ban faɗa haka ba. Kwanan nan sai ga shi wannan ya je coci, mai tabaran awwalin wadin nan. Ba haka ba ne? Ya je coci. Shi ya sa akwai malaman da na ci karo da su, saboda rashin adalci. Sai su ɗauki Alhaji Atiku Abubakar, sai su ɗauke shi, sai su haɗa, sai su wayar da shi duk tafiya su ga. Wannan wallahi ba ƙaramin baƙin zalunci ba ne. Saboda mutumin da ya auri matar da ba musulma ba, ya yi ƙoƙari ta musulunta, yana da ‘ya’ya sama da 40, Allah ya taimake shi, ba a samu wani ya yi fitar ƙafa ba ya zama kirista. Da wanda ya auri mata tana kirista, ya batta ta yi karatu ta nama fasto. Yanzu ya faɗa ya ce duk ranar Lahadi shi kaɗai ne yake zaune a gida, duk coci suke tafiya. Ina maganar addini? Ba wai a raba biyu ba, rabi su bi shi, rabi su yi mai su bi ta. Ranar Juma'a ya kwaso wasu su yi masallaci, ranar Lahadi ta ɗibo su a ina. A'a, shi kaɗai wa da hula sharika da ku a gida. Shi kaɗai ne yake da alaƙa da musulunci, nan da duk ya faɗi gidan ya zama tarihi, bai da kowace irin alaƙa da addinin musulunci. To sai kuma wani ya zo sai ya ƙoƙarin nuna mana cewa wai to yanzu cikin abin da ita ƙungiyar kan da ya zauna da ita suka bayar a matsayin condition, akwai maganan cewa suna buƙatar a yi adalcin da abin za a bayar a ƙasa a raba shi 50-50. Ba za ka gane me ake nufi da 50-50 ba, saboda mu a Najeriya yanzu al'ummar musulmi, da a ce ma in za a raba abu ana rabawa a bamu 50-50, wallahi da ƙasar ta zauna lafiya. To na rantsi da Allah, ko 50 ɗin ba ma samu. Wani abin za a zo a raba a cikin kaso 100, wallahi da ƙyar mu samu 10. Ba a yi. Abin da suke nufi da 50-50 su a gurinsu, dole nan gaba idan dai ya zama yana shugaban ƙasa, sai an samu jihohin da zai zamanto musulmi yana iya yin gwamna, wanda ba musulmi ba yana yin gwamna. Shi suke nufi da 50-50 a gurinsu. A cikin target ɗinsu akwai irin jihohin Kaduna, irin su Bauchi, irin su Gombe, irin su Adamawa da ire-irensu. To ya zamanto a tsarin nan gaba ya zamanto musulmi ne wanda ba musulmi ba, shi suke magana da maganan ai musu adalci, ai maganan 50-50. In baka gane ba, to ka gane abin da ake magana. To da haka muna ƙara faɗawa mutane maganan wannan, in za ka je kai siyasa ka je ba wanda zai hana ka. Amma wani yanzu na rantsi da Allah, in maganan addini ake yi, to ba yadda za a ce maganan addini ta so an ban mu a baya. Amma tun farko ni na faɗa na ce ƙarya ne, ba buƙatar addini ba, sai buƙata ce ta wasu mutane. To kuma ya fito ya faɗa yanzu, har alfahari yake da ranar Lahadi shi yana zaune a gida, su kuma sun dare sun tafi ina. To sai mu ga maganan addini, saboda haka ba maganan addini ake ba. Saboda haka waɗannan su ne bayanan da zan yi a yau. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Wasu bayanan sai gobe idan Allah ya kai mu aji, mu tafi cikin littafi. Muna cikin maganar wannan malamin, wato Abul Hasan Al-Amili. Kusan muna kan malami na takwas cikin malaman Shi'a wanda suke cewa littafin Allah yana da matsala. Malami na farko mun ka Ali bin Ibrahim Al-Qummi, wanda ya rasu hijira ta 329. Sannan malami na biyu shi ne Ni'matullahi Al-Jazairi, wanda ya rasu hijira 1112. Malami na uku da muka kawo shi ne Alfaidul Kashani, wanda ya rasu hijira 1000 ainihin wato a da nawa da 19. Sannan malami na hudu shi ne Abu Mansur Ahmad bin Mansur At-Tabarisi, wanda ya rasu hijira 620. Malami na biyar shine Muhammad al-Baqir al-Majlisi wanda ya rasu hijira 111. Sannan sai malami na bakwai na shida shine Sheikh Muhammad bin Muhammad al-Nu'man al-Mulaqqab wanda suke ce masa Mufid wanda ya rasu hijira 413. Sai malami na bakwai shine Abul Hasan al-Amili. To muna kan magana saboda mu karasa ba wancan satin da yake cewa amma an-nuqsan, amma maganan cewa Al-Qur'ani yana da tawaya fihi faqad rawa jama'atun min ashabina, wata jama'a daga cikin mutanen masruwaito, wa qaumin min hashawiyyati al-amma, dan yana nufin hashawiyya ahli sunna yake ne. Shine zaka ga a kasa yana cewa wato ya kusidu ahli sunna alladhina hum bura'u min at-ta'ani fil qur'an, sunai hashawiyya. Akwai sunaye da suke kiran kansu da shi ya kai wajen takwas, suna cewa kansu al-ithni ashariya, ashabul intizar, al-khassa, ash-shi'a, al-imamiyya, waye waye irin wa'annan sunaye. To in kana karanta littafin shi'a wani lokaci kada sun ci al-ittafin amawa, to wai ahli sunna su ne amawa. To zaka cewa annal qur'ana anna fil qur'ani taghayyuran wa nuqsanan, cewa wai an ruwaito a littafin ahli sunna wai a cikin alqur'ani akwai wato taghyir, jirkita wasu abubuwa da tawaya. Kun san abin da Bahaushe yake cewa a mutum ne sai aka ce wa na kai barawo, maimakon ya kare kansa ya ce ni ma barawo ba ne, sai ya ce to kai ma barawo ne. To kaga farko tukunna ya fara tabbatarwa da kansa ne shi barawo. To lokacin da ahli sunna ke musu hujumi cewa a littattafanku akwai maganan cewa alqur'ani yana da matsala, da ba su iya kare kansu, in ka jefa musu tuhuma sai ce kuma ai akwai, to sai su ɗauko abubuwan da asali ba magana ba ce ta tahrifi, magana ce ta annasikh wal mansukh, sai su awwala shi su jirkita shi, sai su ba shi muguwar ma'ana da ma'anan cewa wai akwai tahrifi a cikin littafin sunna. Ba maganan tahrifi, wastahihu abin da ya inganta min mazhabi ashabina, daga mazhabar mutanen mu in ji shi sai ce khilafuhu sabanin wannan, sai ce wa huwa alladhi nasarahu almurtada qaddasallahu ruhahu, shine wanda al-murtada ita ba kama wannan ra'ayi, wa kaza tabi'ahu shaykhuhu at-tusi, haka nan malaman sa ibi shi fi tibyan haythu qala, inda yace wa amma al-kalam, amma zance fi ziyadatihi, walan an samu qari a cikin qur'ani, wa nuqsanihi, da kuma tawsi yani al-qur'an, fa mimma la yadiqu bihi, na cikin abinda bai dace da littafin Allah ba, li'anna ziyadati fihi, domin qari a cikin al-qur'ani mujma'un ala butlanihi, an hadu cha wannan batacce ne, wa amman nuqsanu minhu, amma samun tawaya daga alqur'ani, fa zahiru aidan, abinda ya bayyana min mazhabil muslimin, daga mazhabar muslimi khilafuhu sabanin wannan, wa huwa alyaqu bis sahih, sai shi ne abinda yafi dacewa da abinda ya inganta min mazhabina, daga mazhabar mu, sai yace kama nasarahu almurtada wa huwa zahir, kamar yadda murtada yake maki wannan ra'ayi shine abin da ya bayyana min ruwayat, daga cikin ruwayi ghairu siri ti siri annahu ruwiya arwaytu riwayatun kathira, ruwayoyi masu yawa, min jihatil amma wal khassa, yana nufin ta bangaren ahli sunna da su ɗan shi'a, bin qusanin min ayil qur'ani, da tawayyun ayoyin alqur'ani, sai yace wa nuqila shay'un minhu, an naqaltu wani abu, min mawdi'in ila mawdi'in, daga wannan wurin zuwa wannan wurin, sai ce lakin tariquha al-ahad, sai dai wa'annan ruwayoyin sun zo ta hanyar ahad ne. Muna da hadisi mutawatir, a ka'idar malaman hadisi dan hadin da ba mutawatiri ba ya zama kabarin kabaru ahad, allati la tujibu ilman, wacce ba ta wajabta ilimi, fal aula, sai ce to abinda yafi dacewa al-i'radu anha, kau da kai daga wa'annan ruwayoyin, wa tarku at-tashagul, da barin shagaltuwa bi hada ita, li'annahu yumkin, domin zai yi ta'wiluha, ay tawilin ta, wala sahat, ko da a ce wa'annan ruwayoyin ma sun inganta, lima kana zalik lamma kana zalika ta'anan yayin da ya zamanto wannan suka ne alama huwa mawjudun bayna duffatayn akan al-littafin Allah dake saman mai wanda ke tsakanin bangwayen nan guda biyu sai ce fa inna zalika ma'lum sifatihi wannan wato sananne ne ta fuskar ingancin sa la ya'taliduhu ahadun min al-umma ba wanda zai iya bujiro masa da wani abu na cikin al-umma sai ce wa ruwayatuna ruwayanmu mutanasiratu tana taimakawa bil hasi wajen kwadaitarwa ala qira'atihi akan karanta wannan alqur'anin wattamassuku bihi bima fihi da ruku da abin da ke cikin sa wa raddi ma yaridu min al-ikhtilaf al-akhbari da kuma mayar da duk abin da yake na sabanin hadisi fil furu a cikin furu ilahi zuwa gare shi shi wannan alqur'an wa ardiha da kuma bujiro da ruwayar alaihi ga qur'ani kama wafaqahu amila umila alaihi abinda ya dace a karba da aka ga shi ana ce maka su in aka kawo abu in ya dace da qur'ani sai su karba in ya saba mu qur'ani ba sa karba ƙarya suke in an kawo abu in ya dace da san zuciyarsu da ta ansa duk wanda ya bibiye tattaunawar mu da su ya ga wannan yanzu wannan amru bin hamakil kuzai sahabi a wajen ahlus sunna babu wani sahabi daga cikin sahabban annabi wanda yake tabaka ta al-muhajiruna wal ansar wanda ya musharaka wajen ya shiga cikin fitinar kashe sayyidina Usman na kawo cewa ruwayoyi sun tabbata ta fuska wajen kusan guda 13 babu ruwaya da ta inganta ta fuskar sanadi wanda aka tuhunci wani sahabi daga cikin sahabban annabi wanda ya musharaka wajen kashe sayyidina Usman in ma dai wanda za a ce maka sahabi ne in ka bi bidika za ka samu ba sahabi ba ne don kafin irin su Ibn Hajar su zo su yi al'isaba fi tamyiz sahaba an samu ya matsa al'amara akwai wanda sahabi ne wasu sun cire shi sun mai da shi tabi akwai wanda tabi'i ne wasu sun ɗauke shi sun mai da shi ya zama wa sahabi to sai da ya zo ya bibi al'amara shi yasa za ku ga in kun zo kan tarajimu na wasu sai ku ga ana sabani a kan zuwa sahabi ne suke ba sahabi ba ne to sai na ce a gurin ahlus sunna wannan ruwayan ba su tabbata ba da ba su tabbata ba al-imam Hasan al-Basri yana cikin wanda abin ya faru a idan su da aka tambaye shi a cikin muhajir da ansar akwai wanda ya musharaka gurin kashe Usman sai ya ce babu to amma duk da haka ka duba yabanna Allah madaukakin sarki yayi ga al-muhajir da ansar yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum amma da ruwaya suka yadda ta ƙarya cewa ga wani sahabi yayi musharaka gurin kashe sayyidina Usman ko ku a'a da ayar Qur'anin suka yadda suka kore abu zaka samu cewa ruwayan ƙarya suka rike sai sun lugu da sahabi da ita wannan haka suke ban taba ganin addini a duniya na san zuciya ba wallahi irin addini shi'a ban taba gani ba shi yasa sai yake cewa wa ma yukhalifu abinda ya saba masa yustana musai a nisance shi yanzu akwai ruwayo a littattafan shi'a su kansu shi'a sun kasu gida biyu ko kun san cewa yanzu ɗan shi'a suna da saɓani musulmin duniya in ka cire shi'a ba su yi saɓani ba a kan ƴaƴan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawa cewa yana da ƴaƴa guda 7 uku maza hudu mai mata amma a cikin ɗin shi akwai waɗanda ba su yarda cewa annabi yana da ƴaƴa mata guda 4 ba sun ce ragowar ba ƴaƴan shi ba ne agololi ne zuwa gidan da su a to yanzu wanda suka yarda da wannan shi yasa na sha ƙalubalanta na ce ka je ka bincika za ka ji a muƙaddiman wasu daga cikinsu za su ce za su yi wa annabi salati za su ce abul qasim muhammad amma dan Allah ka taɓa ganin wannan shi'a yana waƙa ko yabo ya waƙe al-qasim ko abdullahi ko ibrahim a matsayin dan annabi muhammad ba sa yi ka taɓa ganin ɗan shi'a suna waƙe sun waƙe zainab ko ruqayya ko ummu kulsum ka taba gani to yanzu mu dauki haka Allah da ya tashi cikin qur'ani cewa ya ayyuhan nabi ya kai annabin sai ce kulli azwajika fadawa mi matanka azwaj ba jam'i bane na zauji yanzu ran da wani yazo ce matar annabi sai ce ya ƙaryata qur'ani ko bai ƙaryata ba saboda shi qur'ani bai ce matar annabi ɗaya bace cewa ya azwaj ko to sai ya ce wa banatika da ƴaƴanka mata banat jam'i ne na bintin ku annabi ɗaya yake da ita ko ƴaƴa mata to sai suka zo suka ce ai annabi ɗaya yake da ita kawai na Fatima to duk ruwayoyin da suka zo a littattafan su in dai da gaske ne idan abu ya saba wa qur'ani ai watsi da shi to wannan ruwaya ta saba wa qur'ani amma abun mamaki akwai ɗan shi'a da yawa ba su yadda da wannan ayin qur'ani ba a matsayin cewa banat annabi ɗaya mata yake da shi abin da suka yadda har rubuce-rubuce akwai malaman da masu yi wajen kare wannan cewa maganar ƴaƴan da ake ƙirƙira ana cewa ƴaƴan annabi ƙarya ne annabi bai da wata ƴa ƙwaya ɗaya a duniya sai na Fatima to kaga ai wannan ƙaryata sarihin qur'ani ne to haka suke yi wala yultafatu ilayhi ba a waigawa zuwa gare shi wa qad waradat an annabi sallallahu alaihi wasallama ruwayatun ruwaya ta zo daga annabi la yadfa'uha ahadun ba wanda yake tunkuɗe ta annahu qala yace inni mukallifun fikum as-saqalain zan tafazam bar muku aba nauyaya guda biyu in tamassaktum bihima in kuka yi riko da su lan tadillu ba za ku bace ta kitaballahi wa ikrati littafin Allah da ikrata to nan suke makarewa da annabi ya ce kitaballahi wa ikrati yayi bayanin su a ikrar sai ya ce ahla baiti mutanen wa gidana ya faɗa maka su a ikrar su ne ahla mai to kowane mutum a duniya idan ya yi aure tun kafin a haifi ɗa in ka je gidan kana zuwa kai da mutum ya aure tun kafin ya haifi an haɗu da shi mai ake cewa ya iyali duk gidan da ka sani in ka je gidan kai sallama ka ce a fito ina neman iyalin wani matar ta ce za ta fara fitowa amma annabi ne kaɗai matarsa ba iyalansa ba ne a gurin inshiya a ƙware ai sun in kaji suna maganan ahlul baiti to ba fa maganan matan annabi a ciki ba sa ciki ba sa cikin ahlul baiti ba sa ciki wanda in ka tafi suratul azab da ka ga dama kalman ahlul baiti gaba ɗaya guri uku Allah madaukakin sarki amfani da ita a cikin qur'ani akwai a suratuhu sai suratul qasas sai suratul ahzab a suratuhu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan kissar kalman ahlul baiti da aka yi amfani da ita an tabbatar da cewa ahlul baiti a gurin ita ce matar annabi Ibrahim a lokacin da tun ma ba a haifi kowane irin ta ba a duniya a suratul qasas ma da aka zo an tabbatar da haka to an yadda a can da nan duka idan an ce ahlul baiti ana nufin matar da mijinta amma manzon Allah ne kadai in aka ce ahlul baiti matansa ba sa shi kadai ne da haka Allah dai ba da labari cewa ya wani qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra mala'ikun mu sun zo wa annabi ibrahim da bushara bushara shine a ce maka ga wani alheri zai zo tun kafin alherin ya same ka qalu salam suka ce masa assalamu alaikum qala salam yace musu alaikum assalam da haka in ka kalli qalu salaman masdar ne da yake da dummate ne qala salamun masdar ne shi ma da yake da me a wancan fatahate ne wannan dummate ne a ka'ida a wajen malamai idan ka ga masdar da fatahate ne to yana nuna abin ba wajibi ne mustahabbi ne idan ka ga masdar da damma to yana nuna cewa abin wajibi ne shi yasa a musulunci kawa mutum sallama mustahabbi ne amma ya amsa maka me shi yasa da Allah ya zo wajen sallama sai ce wa idza huyitu bi tahiyyati sai ce fa hayyu kaga wa idza huyitu bi tahiyyati wanda zai mayar fa hayyu bi ahsana min ha'ur duwa saboda shi wajibi ne sai yaka amfani da lafazin umarni to qalu salaman qala salamu fa ma labisa an ja'a bi ijlin hani mai zauna bai je yasa aka yanka saga tashi aka dauko aka kawo musu falamma ra'a aidihum lokacin da yaga hannayen su la tasulu ilayhi bata taba han abincin ba nakirahum sai dan shiga damuwa wa audu saminu khifa sai tsoro ya kama annabi ibrahim da suka gane ya dan furgita cewa wani irin mutane ne haka ku zo saboda girmama aje a gasa sa a dauko a kawo amma ko kallon abincin ku قالوا شيخ كما صلاتك كفكك بذور مونك دم أسورة ملائكو أسورة متاني توبا متاني ماني ملائكو إنا أرسلنا إلى قوم لوط دغنن أن أيكي من نظام تفقل أن أنه شيخ أسورة الأنكبوت دستك تي ذات دي سحلك غلن أنه قالت شيء مصر إن فيها لوط قالوا شيخ مصر سكي نحن أعلم بمن فيها amun bi ka sanin wanda ke cikin garin haka suka ce mi saboda yadda Allah ya dan adam ba zai iya ganin mala'ika a surarsa ta mala'ika in ka ga mala'ika to ai shikenan kamar yadda ka san mutum ɗaya ne ake sabani a kansa a duniya ya ga Allah ko bai gani ba shine annabi Muhammad to shi kadai ne kuma ya taba ganin mala'ika a surarsa ta mala'ika wala qadara ahu nazlatan ukhra inda sajdatul muntaha wala qadara ahu bil ufkil mubin to sai Allah yake cewa wa mar'atuhu qa'imatu mata annabi ibrahim tana ci fa dahikat sai tayi dariya akwai malaman da suka ce fa dahikat fi jinin al'ada ya zo mata saboda dahika yana daukan wannan ma'ana da tayi dariya Allah sai ya ce fa basharnaha bi ishaqa sai muka yi mata bishara za ta haihuwa Allah ya ce wa min wara'i ishaqa yaqub bayan kaga lokacin da aka ce za ta haifi ɗa annabi isa ko cikin mama musu sannan ishaqa zai zo duniya zai yi aure zai haifi ɗa yaqub a lokacin da aka faɗi wannan ba cikin baban ballanta namawa ɗan amma aka faɗe su qalu qala sai ta ce ya wailata kai ce a adadin yanzu na haihu wa ana ajuzun bayan ni tsohuwa ce wa hada ba'ali shekhan wannan mijin nawa shi ma dattijo ne shekaru sun masa yawa inna hadha la shay'un ajib wannan abin yana da ban mamaki qalu sai suka ce mata ata ajibina min amrillahi yanda kina mamaki akan al'amarin Allah sai suka ce mata rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayti innahu hamidum majid suwaye ahlal bayti anan gurin kaga ita matar da mijinta a lokacin da ba su da ɗaku ɗaya a duniya Allah ya kira su ya ce musu ahlul bait to anan gurin an yadda matar annabi ibrahim ahlul bait ce amma matar annabi a can ba ahlul bait ba ce to usulubin qur'ani in ana so a cire iyalanka a ce ba sa ciki ka koma ka kalli usulubin da Allah ya amfana shi akan annabi nuhu da annabi lokacin da mala'ikun dai da suka ban nan suka zo qalu ya lutu inna rasul rabbika lan yasilu ilay sai Allah ya ce fa asri bi ahlika bi kitab min al-layl ka dauke iyalanka fita da su da wani yanki na dare wala yaltabit minkum ahad ka ga illa mar'atak ka ga yanzu istisna'i ne cewa tana cikin iyalan amma banda wa banda ita tasawwur innaha musibaha ma asabahu to yadda kaga Allah ya amfani da wannan uslubin haka yi amfani da wannan uslubin akan annabi nuhu wajen cewa an cire iyalansa cewa hatta idza da'a amruna wa farat tanu qulna hamil biha min kullin zawn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qali kaga lokacin da aka ce wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu to abin da ya dauka abin ya takaitu akan matarsa ne bai dauka abin ya shafi dansa ba shi yasa ai da aka gama tufanu ba cewa inna bini min ahli ba wa inna wa alaka almi saboda a can ya fahimci wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawl ma tasabata fi dan Allah ya ce illa azuzun fil ghabina an cire ta ba ta fi to bai dauka cewa hadda dan ba saboda dama dan kai yana cikin wa iyalanka shi yasa yake inna bini min ahli wa inna wa alaka alhaq wa anta kamul akim sai Allah ya ce قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح تو ان كتب سوره الاحزاب ذاك ga cewa Allah madaukakin sarki da ya tashi yin magana ya dinga kawo nunun nusuwa wajen amfani da matan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya kai nunin kusan guda 20 nunin nuswa kun ga farko Allah madaukakin sarki cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kulli azwajika fada wa matanka jingina su a ce annabi ya fada wa matansa wannan yana nuna cewa kimar su da darajar su a wajen Allah ba daidai take da ragowar matan kowa a duniya ba in kuntunna kunga in kuntunna ita ce nonon ta farko turidna ita ce nonon ta biyu alhayatad dunya wa zinataha fa ta'alaina ita ce nonon ta uku wa matti kunna nonon ta nawa wa usarrihi kunna biyar sarahan jamila wa in kuntunna nawa turidna allaha nawa ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للموسنات منكن نوى أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاهشة مبينة يضاءف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن نوى لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن شانوا كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخدعن شانوا بالقول فيطمع الذي في قلبه وقلنا قولا معروفا وقرنا شانوا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واقمنا الصلاة وأتينا من زكاة وأطئنا الله إشرين ورسولا سياكتو إنما يريد الله أبن دا الله يكيني في ونم أمرنا دا أكي تباكو أتيكو يكذا ككو يكذا إنما يريد الله ليذهب أنكم الرجس يتفي يدد تأكنك أهل البيت ويتهيركم تدهيرا in ka ci gaba nunun din nan ba ta kare bane wa zakurna tanawa mai tilafi buyuti kunna tanawa min ayati llahi wal hikma inna llaha kana latifan kabira ba yadda za a yi in dai ba mutum ba wanda Allah ya jarrabe shi da bala'i a addini domin siyakin zance na taimaka maka wajen fahimtar maganan Allah menene dalilin da aka zo aka ce inna ma yuridu llahu lizihi ba ankum ba a ci an kunna ba saboda dan ya shigar da maza mata su shiga da an yi amfani da inna ma yuridu llahu liyuzhiba ankum an kunna ahlal bait wa yutahhira kunna to ba yadda za a yi wani namiji ya shiga a duniya amma amfani da ankum shi yake iya bayar da dama namiji ya shiga mata ta yi da suka daga hannu suka yi addu'a cikin suratu ali imran ربنا 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 ده الله يا جماعه سيتي فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيء عمل عامل منكم ما منكم من ذكر او انثى شيء منكم ان سبب منكم ان يا قنشي مت لا قنشي نمجي شي يسا القران دي ان كغا الله يتي يا ايها الذين امنوا ماذا ده متا سن شي كوبا شي غبا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ماذا ده متا سن شي كوبا شي غبا بي بقاطه تو كما wannan cike yake da Qur'ani idan ka bibi wannan a cikin Al-Qur'ani zaka ga galibi uslubi na iyali to akan yi amfani ne da shi da uslubi na jama'a ba uslubi na mutum ɗaya annabi Musa cikin surata Taha da Allah ya ce wa hal ataka hadisi Musa izra anaran fa qala li ahlihi sanda ya hango wuta ya ce wa iyalansa ai ita kadai ce yake tafiya da ita ko ce mata in kifi ko in kusu kaga in ku su wawul jama'a akai amfani da shi in ka ce in an yi amfani da wawul jama'a ko da miri na jama'a mata ta fata to a cire matar annabi Musa a kore a ce ba iyalinsa ba ce fa qala li ahlihim kusu inni anastu nara me yace la'alli atikum be ce la'alli atiki ba minha bi qabatin aw ajidu 'ala an-nari huda to yadda akai amfani da shi anan a cikin suratu Taha a cikin suratul Qasas ma irin wannan uslubin akai amfani da shi bayan da ya riga ya gama ainihin wato harkar kiwon sa shi annabi Musa Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa walamma qada Musa al-ajala bababan yace inni uridu an unki haka ba ihdabna tayyahatina ala anta ajurni samani hijaj fa in atmamta 10 fa min indi kuma uridu an ashqa alayka satajiduni insha Allah min as-sabirin wanga min as-salihin fiti qala zalika baini wa baina ayyamal ajlin qadaytu fala udwan alay wallahu ala ma naqulu wa qin yaka fi falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi di dauki alan sai tafi da su anasa min janibi tur nara fa qala li alihi imkusu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tasaluna wannan shine to ku duba ku gani wayannan mutanen shi yasa ruwayoyin da suka zo wacce take kafa hujja da ita ta Umma Salama da tazo za ta shiga sai annabi yace anti ala khairin anti ala makaniki na bibiya ruwaya ce ta kai da lafazi guda 11 daka akwai ruwayan da annabi ya sarraha cewa abinda ake nufi anti ala makaniki anti ala khairin dama sanki ahlul baiti ce baki buƙatar sai an rufe ki da mayaki kuma dan Allah hadithul kisa da suke kafa hujja da shi dan Allah da wanda rana daya ka lullube shi da mayafi aka ce Allahumma haula ya ahli baiti da wanda shi kuma kullun suna tare da annabi cikin mayafin ake kwana ba akwai qiyasul aula ba idan wanda ya mari baban wayayensa ya zama mutumin banza to wanda kuma ya mari babansa ba kaga shine min babai aula ku to idan wanda aka lullube da mayafi rana daya ya zama ahlul baiti ta wanda ake kwanciya da shi kullun a cikin mayafi shine min babai aula ai ko kuwa sannan ina da ruwaya a littafin su cewa malaika jibrilu shi ma ya shiga cikin mayafin amma ka taba jin wannan shi ana ce maka shi ma malaika jibrilu ahlul baiti ne inda illar ita ce mayafin to da malaika jibrilu ma ahlul baiti ne wannan shine to wannan din yana daga ciki dan haka ba yadda za a yi a gurin ahlus sunna annabi yana da ahlul baiti guda uku akwai ahlul baiti na nasaba akwai ahlul baiti na haihuwa sannan akwai ahlul baiti na sukuna ahlul baiti na haihuwa sune ƴaƴan da ya haifa ahlul baiti na nasaba sayyidina ala ahlul baiti ne na nasaba shi yasa a gurin mu abinda ya hada sayyidina ali da annabi shine nafsu abinda ya hada shi da Ja'far yayinsa shine nafsu abin da ya hada shi da Aqilu shine nafsu abin da ya hada shi da Abbas shine nafsu abin da ya hada shi da Hamza shine ahlul baiti nawa na nasaba sannan akwai ahlul baiti na sukuna wanda ya auro suke zauna a gidan ku duba a siyakin ayoyin in kuka ga zaku ga Allah ya amfani da kalman baiti guda uku na farko sai yake wa qarna fi buyutikunna dan Allah gidajen da aka ce matan su tabbata gidajen iyayensu ko gidansu mallakar kansu ko gidan da annabin yake ciki dan ku gane girman abin da Allah ma ya tashi bai jingina gidan anan ba ga annabin ga su aka jingina gidan sannan sai aka kawo inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wancan baiti din na farko da aka ce wa qarna fi buyutikunna wanda suke cikin gidan da aka ce su tabbata su ne kuma ahlul baiti sannan wa dhukurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi ne to ku duba ku gani yadda a cikin sura guda daya Allah ya jingina gidan ga matan sannan ya zo ya jingina gidan ga annabi yace ya ayyuhan nabi wa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi kar ku shiga gidan annabi jingina gida zuwa ga annabi yana da daraja ko bai da daraja ashe ko a jingina gidan annabi ga matan annabin abu ne na daraja da matsayi a gurin Allah da ba cancanta ba ba yadda zai Allah ya intisabin gidan zuwa gare su dan haka in ka ji dan shi'a yana maganan ahlul baiti to a gurin shi ba matan annabi ba sa cikin ahlul baiti ba in ka ji yana maganan ana kin ahlul baiti to wasu mutane ne ya ware yace su kadai ne ahlul baiti a duniya banda su ba wani mutum ahlul baiti a duniya wanda ahlus sunna ba shi bane mahangar su ta kallon wato ahlul baiti sannan yadda kaga Allah yace wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi akwai abin da in ana so a gane na addini in ba ta hanyar matan annabi ba babu yadda za a yi a gane wannan abu. Yanzu duk abin da ya shafi mu'amala ta zamantakewa ta gidan aure, Nana Fatima ta yi aure tana gidanta, matan Annabi suna gidan shi, abin da ke tafiya na zaman gidan auren daga wajen Sayyidina Ali a gidan shi za a sani, ko daga wajen Annabi ta hanyar matan shi. Ta hanyar matan shi wannan shi ne. To mu muna karɓan addini daga matan manzon Allah, muna karɓan addini daga Sayyidina Ali, Abdullahi ɗan Abbas, Abbas ɗin baban kansa, Jafar yayansa, Sayyidina Hamza, da duk wani wanda yake da alaƙa da Annabi ta nasaba. Na taɓa faɗa a wasu munasabobi, akwai mutum guda 13 da suka yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a ciki har da kakan al-Imam Shafi, cikin malaman mazahibu ɗin nan guda 4 wanda yake da alaƙa da Ahlul Bait shine al-Imam Shafi. Kwarai, to shine malam yake cewa, shine nan yake cewa, lan tadillu كتاب الله وإثرت في أهل البيت وإنهما لن يفترقا بذاصرهما حتى يرد عليه الحواسين سامين أتبت كوسرا. سيأتي وهذا يدل على أنه موجود ونحن نريد أن سامن مني في كل عصر أكو نظاماً لأنه لا يجوز أن يأمر الأمة بهلتبع النبي أمرت الأمة بالتمسك بما لا تقدر على التمسك به ذابن نبات دقيق وأكل ركول شيء كما إن أهل البيت كما يد أهل البيت ومن يجب اتباع قوله لون لي وجب أبو مغانا سحاتل في كل وقت أبني تبتتي أكون لوكسي وإذا كان الموجود بيننا مجمع على صحته في لن أبنك هنم أن إجمائي سامن مني يا إنغنت صوت فينبغي أن نتشاغل بتفسيره في أهل mashagaltu da tafsirinsa wa bayani ma'anihi wa tarki ma siwahu. To wannan ina so in kawo muku maganan wani malamin Shi'a ne da yayi akan cewa su Qur'ani a gurin su bai da matsala. To ga maganan wani malamin Shi'an zai masa raddi, ita ce maganar da zai kawo. Sai ya ce aqulu, ni kuma ina ce maka shine, za ku ga a ƙasa nan ba ta ɗaya, sai ya ce hadha bada al-alimu shi'i, nan ne huna bada al-alimu shi'i, malamin shi'a ya fara, Abul Hasan al-Amini ya ruddu ala sadu. Kun ga waccan magana ta sadu, sai ke kokarin ya nuna Qur'ani ba matsala. To yanzu ga dan shi'a kuma zai raddin ta, wa yubtilu al-a'zara, zai bata duk wani uzuri allati i'tamada ha as-saduqu, wanda saduq ya dogara da ita, li isbat anna al-Qur'ana laysa muharrafun, dan ya tabbata da ta Qur'ani ba a jinkirta shi ma. Sai ya ce amma di'a'uhum, amma da awarku na cewa gashi nan ya kasudu iddu'a man ya kasudu, yana nufin iddu'a man ankara tahari, da awar wanda ya inkarin ba a samu taharifi ma, adamu ziyada tawai ba a samu ƙari ba a cikin littafin Allah, ai ziyada ta ayatin au ayatin, ƙarin aya ko ayoyi, mimma la yumkin min alqur'ani wa mimma lam yakun min alqur'ani, wanda bai kasance ba na Qur'ani. Sai yace falhaqu kama qalu, yace maganan gaskiya shine kamar yadda malaman da suka ce an jirkita an ƙara an rage, ita ce maganan gaskiya. Kaga dai daddan wannan maganan. To nan gaba za mu karanta, za ku gani zai tabbatar da cewa duk wani malami da kaga a Shi'a yace maka Qur'anin nan ba matsala, to yayi maganan ne a babin taqiyya. Sai yace id lam najid fi akhbarina al-mu'tabara, ba mu samu ba a cikin hadisanmu inda ake lura da simai dillu ala khilatihi, abinda yake nuni akan sabanin wannan, siwa zahiri ba'di faqarati khabar zindi, fati fi sashin wani abu da ya bayyana na wasu layika na labarin wani zindiki, fil fasl sabiq, a fasali na gabata da ya gabata. Sai ce wa qad wajjahnahu, mun fuskanci wannan, bima yundafa'u anhu hadha al-ihtimal, da abinda za a tunkuɗe wannan a ce abu yana ɗaukar kara, yana ɗaukar kara. Sai ya ce wa qad marra fil fasl al awwal, ya gabata a fasali na farko, wa fi riwayatil ayashi, da riwayoyin ayashi, annal baqir alayhi salam qala, baqir ya ce haka suke ma a'imma na ahlul bait ƙarya, ko kuwa haka suke su kwanta ko ƙarya sai su dangana ma ahlul bait, sai ce ahlul bait ne suke. Innal qur'ana, ya ce lalle qur'ani, qad tiriha minhu ayun kathira, ai an jefar da wasu ayoyi a ciki, walam yazid fihi illa huruf, ba abinda aka ƙara a ciki sai wasu harufa sai yace kad aqta'at biha al-katabatu wa tawatahamat ar-rijalu wasu masu rubutu sun yi kuskure sannan wasu wato madaje sun yi wahami sai yace wa amma kalamuhum amma zantan su fi mutlaqit tagyir akan cewa gaba ɗaya an canja wani kusan an kuma rage shi fabutlanuhu ba'da an nabbahana alayhi awda batin sa bayan mun fadakar akan shi shine mafi fitowa fili min an yahtaju ila bayani akan yana bukatan ayi bayani sai ya ce walaita shi'ri kai tansaniya kaifa yajuzu li misli shaykh tiyaya alatta ga kwatan kwatin shaykh gashi nan yana nufin at-tusi al-mulaqqa indahum bi shaykh at-ta'if an yaddai yayi da awan cewa anna adaman nuqsan zahiru riwayati cewa wai rashin samun ƙari tawaya a Qur'ani wa ai ruwayoyi ne da suka zo a bayyane ma'a annana tare da mu in shi a lam nazfar bamu libantu ba ala khabarin wahidin yadullu alayhi bamu libantu da wani hadisi ba da yake nuni akan haka kowa an samu hadisi da zai nuna maka cewa Qur'ani ba matsala to sai a ce maka to ai ba wannan Qur'anin ake nufi wanda mahadi ya gudu da shi ya shige kogo shi ake nufi to ya zaka yi kaga bayan da zaka yi sai yake cewa na'am e dilalatuha kasan nunin ta ala kaunin tagyir akan kasancewar canji alladhi waqa'a wanda ya auku gairu mukhillin bil maqsud ba yana bata ma'anar da ake nufi bane kasiran masu yawa sai yace ka hasbi isma ali wa ali muhammadin kaman a ce maka an share sunan sayyidina ali a qur'ani sai dan an tura sunan sayyidina ai ba bata ma'anar qur'ani yake ma da kuma sunan iyalan gidan annabi muhammad ai mun bada misali to inna allaha astafa adam wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran sun ce akwai wa ala muhammad da sabai suka zo hada qur'ani sai suka cire wa ala muhammad haka suka fada wannan muna da shi da hoto na bidiyo da sauti da komai malaman shi a wannan zamanin sun ce lakin dal qawm hazafuha sai dai mutanen suna da musabai da suka zo hada qur'ani sai suka cire wannan to duk irin wannan sai yake cewa hasbi asma'il munafiqina da shara sunan wasu munafikai wai da asali a Qur'ani akwai sunan wasu munafikai kalara to kuma munafikan zaka yi tsammani cewa wasu mutane ne watakila ya shafi Abubakar dawa da Umar ne to ana nuna cewa lokaci yayi za mu tsaya nan in mun zo ma sake kawo wannan magana tashi da zai raddin waccan magana ce da take tana da tsohon mun zo za mu yi kokarin mu ja ta gaba ɗaya sai mun karance ta dan mutane su fahimci gabar da ake magana kaga malamin shi a ne zai ce Qur'ani ya cika ba matsala kuma malamin shi a ne zai yi mai raddi su masu raddin hikimar raddin akwai ruwayi da sama da ruwaya 2000 sun ce ba zai yi ba a ruwaito waɗannan ruwayan daga a'imma na Ahlul Bait kuma a ƙaryata ta kuma wanda ya ƙaryata waɗannan ruwayan to kafiri na saboda haka dole sai sun kare waɗannan mai waɗannan ruwayan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana akwai dan uwa mallan nura mai goro ga shi a zaune Allah ya azabta shi da samun haihuwa da namiji kuma ɗaya daga cikin mazaje ne na gwagwarmaya a tafiyar nan ta addini rijalul ghaibi kenan ba kowa ke ganin su ba ma'ana in na ce mazaje aikinmu na da'awa na social media tunda alhamdulillah wanda ke bibiyar tim ɗinmu na social media ka san cewa gwargwado an shirya ma da'awar kuma akwai kayan aiki to yana ɗaya daga cikinsu so Allah ya azarta shi da samun ɗa namiji yawwa kuma ya masa takwara ya sa masa Musa Asadu Sunna saboda haka a yi masa addu'a wannan yaro Allah ya yi masa albarka Allah ya sa su gaji sunnan nan da kyau Allah ya sa inda suka muka tsaya su zo su dora daga nan a ta gaba da fafatawa da matsiyata malam Allah madaukakin sarki ya raya shi kuma yi masa albarka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh